الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da cikin yardarsa da rahamarsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi Malam Kabiru Ahmad muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa mun haru domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a yau Laraba daren Alhamis 23 ga watan Jumadal Ula hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1445 daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 6 ga watan 11 shekara ta 2023 miladiya muna fatan Allah subhanahu wataala ya datar da mu wajen faɗan abin da yake daidai ya kuma ba mu ikon aikata daidai ya kuma nauyaye mizaninmu da wannan ayyuka na alkhairi ranar gobe kiyama Allah ta'ala ya taimake mu a sati da ya gabata mun yi shimfiɗa game da tafsirin ta'awuzi da kuma basmala wanda in ya yi kai tsaye yau za mu iya shigewa cikin suratul fatiha insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
نعم معنا يأتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وانا يتاكيتي وسورة الفاتحة نفرقو زام يدوبي زواغ سونا يوم wannan sura na biyu insha Allah ta'ala falalar wannan sura sannan na uku kai tsaye sai mu ga menene kuma sura din take tattaunawa a kai a dunkule sannan sai mu shiga kuma bayani insha Allah gurgudan abinda Allah ya ga daman mu faɗa na farko wannan sura tana da sunaye da yawa kamar yadda malamai ke ambatawa a cikin littafa na tafsiri daga cikin sunayen akwai wayanda an yi ittifaki akan su kowa ya yadda akwai wayanda kuma ake da sabani akan su akwai wayanda sunaye ne kai tsaye wanda an samu dalili na shari'a na tabbatar da sunan akwai kuma waɗanda sunaye ne da waɗansu daga cikin magabata suke fahimta suka sa musu wannan suna. Daga cikin sunaye da ake kiran wannan sura akwai wannan sura Suratul Fatiha, ana kiranta Suratul Fatiha. Idan aka ce Suratul Fatiha na nufin sura wacce ake budewa da ita, ita ce mabudi, kamar yadda ita ce mabudin littafin Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qur'ani, kuma ita ce mabudin karatu a kowace sallah da muke gabatarwa a kowace rana. To sai suka kira ta da wannan sura Suratul Fatiha, kamar yadda hadisi kuma ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi. Kaga kai Annabi ya kira ta da suna Fatiha, wannan sunanta ne na yanka. Sannan an kira ta kuma da suna Suratul Hamd, Suratul Hamd wato sura ta godiya, saboda idan mun duba farkonta za mu ga an fara da alhamdulillahi, farawa da godiya yasa aka bata wannan suna, kamar yadda shi ma ya zo kai tsaye a cikin hadisi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta da suna alhamdulillahi rabbil alamin, ita ce ummul qur'an. Sannan malamai suna kiranta da suna ummul qur'an din, kamar yadda na ambata a wannan hadisi, saboda a wancan hadisi na maganan sallah Annabin ya faɗa cewa la salata liman lam yaqra bi ummul qur'ani. Sannan ana kiranta kuma ummul kitab, shi ma a wata riwaya na hadisin an ce la salata liman lam yaqra bi ummul kitabi. Wani hadisin kuma kai tsaye ma ya nuna cewa ummul kitab ita ce alhamdulillahi rabbil alamin. Ana kiranta da suna as-sala, as-sala sallah kai tsaye, saboda hadisin nan shi ma na Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito da isnadi kuma ingantacce, kamar da Muhammad Nasiruddin al-Albani yake faɗa cewa annabin Allah tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi ya ruwaito daga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala yana cewa qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Allah ce na kasa sallah gida biyu tsakanina da bawana. Sai yace idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, idan bawana ya faɗi haka sai Allah kuma ya ce asna alayya abdi, bawana ya yabe ni. Idan bawa ya ce arrahmanir rahim, mai rahama mai jin kai, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce majadani rabbi, bawana ya girmama ni. Idan bawa ya sake cewa maliki yawmiddin, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fawwada ilayya amri, a wata riwaya kuma majadani rabbi, ubai abdi, bawana ya girmama ni, ko kuma dai bawana ya sakankantar da al'amuransa zuwa gare ni. Idan bawa ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sai Allah ce hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka. Sai Allah ce wannan tsakani na ne da bawana, kuma bawana yana da abin da ya roka. Idan bawa ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sai Allah ce hadha li abdi wa li abdi ma sa'ala, wannan na bawana ne kuma bawana yana da abin da ya roka. To anan sai Allah ya kira ta as-sala, ya raba sallah gida biyu tsakaninsa da bawansa. Kuma da aka zo bayanin sai aka karanta Suratul Fatiha, ba kawo sauran ruku'u sujada da muka sani a cikin sallah ba, sai nuna ashe Suratul Fatiha din ita kanta ma sallah ce kenan. Don haka malamai suna kiranta da wannan suna surar sallah. Sannan har yanzu ita wannan sura ta Suratul Fatiha ana kiranta da suna Suratul Ruqa, wanda shi ya tabbata wata ran sahabbai sun yi tafiya suka je wani gari suka buƙaci masauki, sai aka ƙi a basu masauki, sai suka ɗan fita bayan gari suka yi zango domin su kwana. Cikin dare kuma sai ga sarkin garin kunama ko maciji ya cije shi, ana neman magani an rasa. Sai wani ya ce a ɗan kwai baƙi a can waje kaza a bayan gari, ko za a je wajensu ko da mai magani. Shikenan sai aka zo aka samu waɗannan sahabbai aka koka ga abin da ya faru. To tunda an kiya basu masauki kaga suna da dama su ce to akwai magani amma sai dai a saya ko, shikenan ko hakan aka yi. Shikenan aka je wajen shi marar lafiya, aka samu ɗaya daga cikin sahabbai ya karanta masa Fatiha ya tofa masa, cikin yardan Allah ya samu sauki. Aka ɗauki maƙudan dukiya aka basu, da suka dawo suka bada labari wa manzo Allah, sai ce wa ya baka labarin cewa wannan sura sura ce ta Ar-Ruqa? Sai ya kira ta da suna Ar-Ruqa, sai ya zama yana daga cikin sunayen da malamai ke kiranta suratul ruqa ko a yanzu idan aljannun suka dame ka ko wasu abubuwa dai in ka karanta fatiha da imani mai kyau insha Allah ta'ala ka tofa za a samu sauki in Allah ya yarda sannan wannan sura suratul fatiha suna kiranta da suna suratul kafiya al-kafiya wanda wannan suna kuma dai wasu ne daga cikin magabata suka sa kamar irin ina ga Yahya bin Abi Kathir shi yake cewa suratul kafiya sura da take isarwa saboda ya ce ita kadai tana isar mu wata amma wata ba ta isar mata duk surar da kaga dama idan ka dauka a cikin alqur'ani ka karanta ayoyin da suka sawo ga kai sallah sun gwadatar amma fatiha inda zaka dauke ta ka raba ta biyu ma ba ta isar ba dole sai ka hada ta gaba daya don haka ta isar ma sauran ko ita kadai ka karanta sallah ta yi amma sauran ba sa isar mata ko qur'ani ka sauke gaba daya in ba fatiha sallah ba ta yi ba al-kafiya kenan sannan sai aka samu wani shi ma daga cikin magabata Sufyan ibn Uyayna yace ana iya kiranta ma da suna al-wafiya mai cikatawa duk abin da ka dauko na alqur'ani a cikin sallah in baka kawo ta bato akwai sauran gibin da ana bukatan ka kawo kafin ka ciki da sallar ka ta zama ta samu karbuwa shi ma sai kirata da suna suratul wafiya to kusan wayannan wayancan na farko kamar yadda na ambata dalilan wannan kuma kamar yadda wannan magabata guda biyu suka faɗa sai akwai kuma wanda sai kiranta da as-sab'ul masani ko al-masani din kawai saboda shi ma hadisi ya tabbata kai tsaye annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kirata da suna al-masani abinda ake yawan maimaitawa asalin lafazin al-masani jami ne na asani wanda ke biyo bayan daya biyu to musanna din abinda ya zama mai guda biyu to amma suna nufin abinda ake yawan maimaitawa yau da kullum shine al-masani don haka suratul fatiha kullum ana maimaita ta a wajen sallah don haka ana kiranta da suna jayyid barakallahu fikum sannan kuma suna kiranta da suna suratul sam amma wannan sun kawo hadisi karkashin haka wanda hadisin kuma gaskiya bai inganta ba kusan ba mafi sharrin hadisi ne da ake cewa maudu'i wanda an faɗa a cikin hadisin wai cewa annabi Muhammad tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi yana cewa ita suratul fatiha shifa'un min kulli sammin suratul fatiha waraka ce daga dukkan wani poison duk abin da yake mai guba in an karanta suratul fatiha a samu waraka to kai tsaye shi wannan hadisi maudu'i ne amma idan mun duba wancan hadisi na ar-ruqa yana iya qualifying din shi kuma ya zama aya aiki da shi don wancan din ba don wannan ba idan an samu wani abin da yake na poison ko mai din a iya karanta suratul fatiha din idan Allah kuma ya ga dama zai bada waraka insha Allah ta'ala to adan takaice wayannan suna yake nan da malamai suka ambata game da wannan sura suratul fatiha to sura ce kuma wacce take da falala matuƙa ƙwarai da gaske yana daga cikin falalan suratul fatiha Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ita wa annabinsa tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi kamar yadda ya bashi alqur'ani din gaba daya amma duk da haka sai da Allah ya sake ambatawa saboda matsayinta kamar yadda ayar da yanzu aran ma ya karanta mana walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim hakika mun baka guda bakwai din nan wanda ake yawan maimaitawa tare da kuma alqur'ani mai girma suratul fatiha tana cikin alqur'ani mai girma ko bata ciki to amma sai aka sake ce an baka ita sannan kuma an baka alqur'ani din ma kebance ta nan yana nuna wani matsayi da take da shi na musamman kamar yadda kuma lallai a cikin hadisi ya tabbata wanda Sa'id ibn al-Mu'alla Allah ya kara yadda gare shi yace wata ran ya kasance yana sallah a cikin masallaci sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi sai bai amsa ba saboda yana sallah bayan ya gama sai ya amsa sai ya ce ya manzon Allah na ji kiran amma lokacin ina sallah ne sai annabi ya ce masa baka ji Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum Allah ya ce lallai ya ku wayanda suka yi imani ku amsa kiran Allah da manzo idan sun kira ku zuwa ga wani abin da zai raya ku to kaga daga nan sahabin ai sai ya ce na tuba ko to sai annabi ya ce masa zan sanar da kai wata sura kafin ka fita daga cikin masallacin nan ko kafin in fita daga cikin masallaci hi a'zamu suwar min alqur'ani ita ce mafi girman sura a cikin alqur'ani gaba daya to shikenan wannan sahabi yana nan yana jira yana nan yana jira can annabi ya dan kama hannunsa ana nan ne annabi ya kama hanyar fita masallaci yana bin sa annabi ya je dab da zai fita masallaci sai sahabin ya ce ya manzon Allah ka ce zaka sanar da ni surar da tafi girma a cikin alqur'ani kafin fita daga masallaci sai annabi ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ita ce mafi girman sura wa hiya sab'ul masani wal qur'anil azim alladhi utituhu kuma ita ce wannan guda bakwai da ake yawan maimaitawa wanda aka bani din nan. To kaga suratul fatiha an kira ta da suna sab'an min al-masani wanda aka ba annabi tare da alqur'ani, duk da cewa ita ma tana cikin alqur'ani din gaba daya. Suratul fatiha ta kai matuka wajen falala da har annabin Allah tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi ke cewa babu sallah ga duk wanda yayi sallah bai karanta ta ba, tare da cewa kuma sallah ita ce a'zamul ibadat gaba daya, a cikin ibadoji ba wanda ta kai sallah. To a cikin sallah din kuma sai aka ce in mutum bai karanta fatiha ba to bai da sallah gaba daya. Kaga wannan matsayi ne mai girma. Wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam na zanne mala'ika jibril ya zo wajensa, sai annabi ya ji wani kara sai ya daga kai sama, bayan ya sauke kai sai yake cewa a yau an bude wata kofa daga sama wadda ba a taba bude ta ba sai yau, sannan wani mala'ika kuma ya sauko ta wannan kofa wadda bai taba sauka ba shi ma sai yau. Yana zuwa sai yake ce masa abshir ya Muhammad bin Urayn, ya kai Muhammad ina yi maka albishir da wasu abubuwa masu haske guda biyu. Daga cikin wayannan haske guda biyu sai ya ce an baka suratul fatiha, ya gaya masa wannan sura ta alhamdulillahi rabbil alamin, an bashi ita wadda ba a taba bada wani annabi ba wanda ya zo kafin sa. Duk da wannan ya kai malamai zuwa ga sabanin cewa a ina aka saukar da suratul fatiha, a Makka ko a Madina. Suka yi ta tattaunawa akan haka, wayansu suka ce na farko idan mun lura da wannan hadisi kamar kenan mala'ika jibrilu ba shi ya zo da suratul fatiha ba, an zo da ita a lokacin shi ma yana zaune. Wayansu kuma suka ce a tunda Allah ta'ala ce nazala bihir ruhul amin, Qur'anin ne gaba daya, to ba a cire wani abu ba sai idan akwai dalili da ya cire shi. Wayancan din sai suka ce to ai ga dalili nan an samu. To amma duk da haka dai ba su sallama ba, suka ce akwai yiwuwar ya zamo shi wannan mala'ika ya yi tarayya da mala'ika Jibrilu wajen zuwa da wannan sako din, domin shi ai albishir ya zo yi wa annabi ga abin da aka bashi. To shi kuma karatun da tilawa din ta iya yi wake na shi mala'ika Jibrilu shi ya isar, sai ya zamo dai duka kusan kowa da gaskiyansa. To a nan din suka ce kuma a ina ta sauka suratul fatiha din, wani suka ce ta sauka a garin Makka, me ye dalilinku? Suka ce tun a Makka aka faranta yin sallah, sannan kuma ba a ruwaito cewa annabi ya taɓa yin sallah ba tare da ya karanta fatiha ba. Akwai abubuwa da yawa da aka ruwaito da ga yadda suke a Makka, da aka koma Madina an canza kuma an yi bayanin su. To da a ce farkon saukar sallah ba a karanta fatiha, shi ma da an yi bayani cewa da daga farko ba a karanta fatiha, daga baya ne aka ce ba sallah ga wanda bai karanta fatiha ba. To tunda ba a samu wannan ba, sai ya nuna shi an saukar da fatiha tun a garin Makka, kuma an karanta ta a sallah har zuwa lokacin da aka dawo Madina. Anan suka tsaya suka ce a garin Madina aka saukar da ita. To amma lura da wancan kuma saukan mala'ikan da annabi ya ce bai taba sauka ba sai a ranan, kuma a lokacin ya ce an bashi suratul fatiha din, sai suke ganin wayancan cewa a garin Madina aka saukar da fatiha. Ko da ma a ina aka saukar da fatiha, ai ba zai rage mata matsayinta ba, ko a saukar a garin Makka ko a saukar a garin Madina, duka ɗaya ne. To amma kuma suka ce ana iya samun wasu ayoyi a cikin alqur'ani sun sauka a garin Makka, kuma ta iya wa a sake maimaita su a garin Madina. Idan aka kawo su a garin Madina sai a dan fadada kaman kissoshi wani wajen, sai a fadada akan yanda yake a da. Wasu abubuwa din kuma suna iya sauka sau biyu, dalili ya faru ya sauka a nan, abun kuma ya sake faruwa wani dalili din a sake saukarwa a can, domin dai wasu dalilai da ke iya sa haka. Don haka dai ko mu dauka ta sauka a Makka ko ta sauka a Madina, wannan ba zai rage mata falala ba, sai dai ma ya zama ya kara mata, an saukar a nan an sake saukarwa a nan, ba abin da zai sa ai wannan sai kulawa da muhimmancin wannan sura ta suratul fatiha. Daga suratul fatiha sura ce mai tsada wacce kullum ake karanta ta a cikin sallah raka'a 17 ko da ba nafila, raka'a ɗaya daga ciki idan mutum bai karanta ba bai da sallah. Duk da sun yi ta sabani akan haka, idan mutum ya karanta sau ɗaya shikenan yayi aiki da wancan hadisi la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi ko bi ummil kitabi ko bi ummil qur'an, ba sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba. Sai mutum ya zo yayi sallah sai ya karanta fatiha a raka'ar farko bai sake karantawa ba, yayi aiki da hadisin ko bai yi ba? Wannan suka tsaya suka ce yayi aiki da hadisin. To amma dai sabanin na dai wanda ba bukatan sai mun kawo shi, malamin fiqh in ya zo karatu ya kawo wannan a babin tafsiri, sai mu ce abin da yafi dacewa ya karanta a kowace raka'a, domin akwai wani bawan Allah da ya shigo masallaci ya yi sallah, bayan ya yi sallah sai ya je ya gaida annabi, da annabi ya amsa mar sallama sai ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli, ka je ka yi sallah domin ba ka yi sallah ba. sai ya koma ya sake sallah ya sake dawowa ya sallama wa annabi annabi ya ce koma dai kai sallah har yanzu baka yi sallah ba ya koma ya sake sai da yayi sau uku annabi na ce masa har yanzu dai baka yi sallah ba kaga akwai barazana kenan fa eh karka dauka duk sallan da kai sunan ta sallah ko kowace sallah take daukan wannan suna ba sai an yi ta yadda annabi ya karantar da ita to daga nan sai ya ce wallazi ba saka bil haqi la uhsinu salatan ghayraha ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya bazan iya sallar da tafi wannan kyau ba karantar da ni yadda ake sallah kawai to sai annabi ya ce idan ka tsaya zuwa ga sallah ka kyauta ta alwala sannan ka tsaya ka fuskanci alqibla sai ka karanta abin da ya sauka maka daga alqurani ya ambata mar kuma ya karanta suratul fatiha ya karanta mar yadda zai ruku'u cikin nutsuwa tasowa cikin nutsuwa sujjada cikin nutsuwa tasowa cikin nutsuwa sai ce summa fa'al zalika fi salatika kulliha bayan an yi raka guda dai sai ce ka aikata disan irin wannan a sallar ka gaba daya sai nuna kenan kowace sallah za a karanta suratul fatiha ba abin da zai hana mutum karantawa sai dai in bai iya ba da kowace raka'a sai an karanta ta kamar yadda kowace raka'a sai an yi ruku'u sai an yi sujjada dai ba ta isar wa daya inda za a samu akasi mutum bai karanta fatiha ba to sai dai ya jefar da wannan raka'a din bisa ga zance mafi inganci kamar yadda yayi misin din ruku'u ko yayi misin din sujjada wannan raka'a ba zai lissafa da ita ba sai ya kawo wata a madadinta in an samu wani dalilin da ya kawo hakan na rafkanuwa kuma sujjada ta yi maganin wannan abin da ya faru zaka suratul fatiha ana karantawa a kowace raka'a to ita wannan suratul fatiha tana da ayoyi guda bakwai kusan shine abinda malamai kusan suka ijma'i akai sai wasu maganganu guda biyu da wasu suke ganin cewa tana da ayoyi ne guda shida wasu kuma suke ganin tana da guda takwas amma maganganu ne waɗanda suke shazza magana wadda mutum ɗaya ne ya kadaitu da cewa shida wani mutum ɗayan kuma ya kadaitu da cewa bakwai din to amma yaya za mu yi mu gano bakwai din alhamdulillahi rabbil alamin ɗaya arrahmanir rahim biyu maliki yawmiddin uku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hudu ihdinas siratal mustaqim biyar siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin nawa to idan za mu samu na bakwai din a bismillah ko haka wasu malaman suka ce don haka bismillah sai ta zamo aya ce daga cikin ayoyin fatiha wasu kuma suka ce mun yadda bismillah aya ce a cikin alqur'ani amma ba anan ba can innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim amma anan ba mu yadda cewa sura bace aya bace sai dai ta zama mabudi na kowace sura daga cikin alqur'ani in banda sura guda daya wace kenan suratul tauba ko to haka dai suka lissafa to sai suka ce tunda kun yadda ayoyi bakwai ne amma kun cire fatiha to ina za mu samu na bakwai din sai suka ce idan mun je can muka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim za a tsaya anan ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai zama shine cikakken na bakwai din yawanci makarantun makka madina akan haka suka tafi kufa sune suka sha bamban wanda kuma karatun da muke na kufan ne ko asim waye malamin hafsa da muke karatu da ruwayarsa asim ko wanda kuma duka suna makarantan kufa na karatun alqur'ani din da haka sai ya zama idan kana karatu ne da hafsu idan ka zo wajen siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin zaka hada ni saboda fatiha a wajen su aya ce amma idan da sauran ne sai dai ka tsaya siratal ladina an'amta alaihim aya ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya da haka dai ayoyin fatiha guda bakwai ne wannan aya da aka karanta walaqad atainaka sab'an minal matsani tana ƙara ƙarfafa haka tunda sab'an minal matsani tana nuna abubuwa guda bakwai wanda ake yawan maimaitawa kaga ana maimaita su a kowace raka'a kuma ayoyin dama guda bakwai din ne zaka suka ce mun yadda guda bakwai sai dai mu sha bamban wajen inda zamu kirga a wancan na ƙarshe din ko kuma dai mu dauki wannan na farko fatiha har yanzu suka ce bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala ya bude littafin sa da wannan sura kamar yadda kuma yana bude kowace sura da wannan bismillah din amma sai aka samu wasu daga cikin magabata wanda su authority ne a alqur'ani sun rubuto qur'anin su ba bismillah a ciki daga ciki akwai abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi abdullahi dan mas'ud authority ne a qur'ani domin annabi ya ce man arada an yaqra alqur'ana kama unzil falyaqra'ahu ala qira'ati ibnu ummi abdin duk wanda ke son ya karanta alqur'ani kamar yadda aka saukar da shi to ya karanta irin qira'an Abdullahi dan Mas'ud shine ibnu ummi abdin to amma sai suka ga cewa a cikin shi mushaf dinsa ba fatiha kun san lokacin da aka bo hadawa Zaid ibn Thabit karkashin jagorancin sa Allah ya kare yadda a gare shi a lokacin
Abubakar ko Allah ya kare yadda a gare shi da aka zo an yi kokarin karbo na kowa aka hada aka yi kokarin kuma kwamfiyarin tsakanin hadda da kuma rubutu sai dai rubutun a lokacin ana yi ne a jikin irin kashi ko bawon bishiya ko dai wani menene kowa na da irin abubuwan da ya rubuta na ayoyi wanda aka saukar a lokacin yana nan maybe ai ya samu wannan aya abun wancan a samu babu abun wancan a samu wannan kaza a samu wani na da yawa wannan kuma na da dan kadan haka aka zo aka hada duk aka rubuta kuranin gaba daya
Na'am.
Na'am insha Allah barakallahu fikum. Za a gyara in Allah ya yarda. To sai ya zamo wannan Abdullahi dan Masud a cikin abin da aka samu na rubutun sa bai kawo bismillah ba gaba daya. Sai suka mara tambaya da cewa me yasa bai kawo basmala din ba? Shin bata cikin Alkur'ani ne? Sai ya ce a'a ba wai bata cikin Alkur'ani bane. Ya barta ne don kar mutane su dauka basmala aya ce a kowace sura a cikin Alkur'ani amma tunda mutane sun riga sun haddace to ya wadatu da abin da mutane suka haddace ko da bai rubuta a littafin sa ba kaga sai ya ba da amsa ko da mutun na tunanin a mushaf din sa ba a samu basmala ba to baya nuna cewa bai yadda basmala Alkur'ani ne ba haka dan kuma sahabbai sun rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada cewa yana ganewa an zo ƙarshen sura za a shiga wata sura idan ya ji malaika Jibrilu ya yi bismillahir rahmanir rahim wannan alama ce ta cewa za a shiga sabuwar sura tunda kun san lokacin da aka saukar da Qur'anin za a saukar da shi ne wani lokaci ayoyi kaza a waje kaza wani lokaci ayoyi kaza a waje kaza idan an zo kuma na waje kaza sai a ce a hada shi a waje kaza na waje kaza annabi ya ce ku hada shi a waje kaza da haka aka zo aka hada gaba daya to ya ake gane farkon sura za a shiga shine idan an ji ya ce bismillahir rahmanir rahim an san yanzu sabuwar sura za a bude da haka ake bude kowace sura da bismillahir rahmanir rahim bismillah ta kai Allah ya bude littafin sa da bismillah sannan haka nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiqo wanda shi ma a lokacin da yake fara rubutun yakan fara da bismillah daga cikin lokacin da ya rubuta wa Hirakal sarkin Rome ya sa bismillahir rahmanir rahim sai ta min Muhammad rasulillah ila Hirakal malakin Rome al-azim ya fara da bismillah haka nan lokacin da aka zo sulhul hudaybiya za a rubuta yarjejeniya shi ma sai ya sa Ali ibn Abi Talib ya rubuta bismillahir rahmanir rahim duk da kuma a lokacin sun ki yadda suka ce ba mu san wani ar-rahman ba ba mu san ar-rahim ba amma dai a rubuta bismikallahumma shikenan aka yadda kuma aka rubuta bismikallahumma amma dai muhallin shahid da ita annabi ya ce a fara taurin kan kafirai yasa yace a canza wannan ke nuna a yanzu duk rubutun da za ka yi akwai bukatun ka fara da bismillah kamar yadda mun duba littafa gaba ɗaya na addini sahihul bukhari sahihu muslim ka dubo har kan littafin mu da muke karantawa dai na kusa za mu ga ana farawa da bismillah don neman albarka kamar yadda Allah ya fara da littafin sa akwai hadisin da ake kawowa cewa kullu amrin zibalin la yubda fihi ko lam yubda fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar dukkan wani abin da yake mai muhimmanci na al'amari idan ba a fara da bismillah ba to wannan abun mai yankakken baya ne to amma wannan hadisi suka ce gaskiya bai inganta ba ko da ba a kawo shi ba wayancan dalilai da aka ambata sun kai su nuna muhimmancin bismillah a farkon rubutun da duk mutum zai rubuta tunda ya zo a farkon littafin Allah subhanahu wata'ala haka ne littafa na hadisi gaba daya an zo da su kuma annabi idan zai yi abu yakan fara da bismillah din kamar da yana ga mun dan faɗi wannan a karatun baya abubuwa da yawa idan za ka yi an ce ka ce bismillahir rahmanir rahim cin abinci shiga gida fita daga gida kwanciya ga sunan dai abubuwa da yawa to Allah ta'ala ya datar da mu to sai ya koma zuwa ga magana ta fiqhu na cewa idan mutum yana salla a bayan liman shi ma zai karanta fatiha ko ba zai karanta ba maganganu guda biyu duk yadda kai wannan sabani sunansa sabani sai dai ka dauki wanda kake gafi ma kawai amma duk yadda kai sunansa sabani tun daga can farko kuma har zuwa yanzu wayansu suna ganin cewa idan liman yana karatu na suratul ayy na karatun alqur'ani a bayyane to kai ba sai ka karanta fatiha ba saboda annabi ya ce man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'a duk wanda yake da liman to karatun liman shine karatunsa to duk da wannan hadisi shi malam akwai maganganu akan ingancin sa amma dai wanda suke da wannan ra'ayi sun kafa hujja da shi sannan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla kamar yadda Muhammad Nasiruddin a cikin littafin sa sifatu salatin nabi ya kawo cewa abun ya faru ne a sallar asubahi annabi yana karatu sai yake jin kamar wani ma yana karatu a bayan sa to bayan ya idda sallah sai ya kalle su yace mali unazil qur'an ko kuma farko yace musu la'allakum taqra'una khalfa imamikum yace ku din nan mai yawa kuna karatu a bayan liman dinku ko sai suka ce eh suna yi sai yace la tafalu illa bi fatihatil kitabi kar ku sace karatu a bayan liman sai dai fatiha kawai to ana cikin haka wata rana kuma yana karatun fatiha din wani yana yi sai ya ji karatun yana shiga cikin nasa da yayi wai sai kace sumali unazil qur'an ya me ya faru ne naga wani yana jayayya da ni a cikin alqur'ani to daga nan sai yace kar ku sace haka to wannan karin da aka yi na cewa kar ku kara haka wasu suka kara da sai dai fatihatul kitabi wasu kuma suka ce a'a sai zama dai shi sabanin yana nan da wasu suna ganin ko a karatun da ake bayyana wane kai ma sai ka karanta wanda kuma wannan yana ga shine fahimtar babban malami na hadisi gaba da shi Imam al-Bukhari to amma wasu suna gani da yawa cewa illiman na karatu a bayyane kai ba sai ka karanta ba tunda Allah ya ce idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu idan har ana karanta alqur'ani ku yi shiru ku saurara domin ku rabauta to kaga sai ya nuna cewa idan ana karanta qur'ani me ake bukata wajen ka kai shiru to wasu magabatan suka ce har a wajen sallah ma indai liman na karatu kai kai shiru irin su Imam Malik Allah ya masa rahama wanda kuma wannan shine iftiyarin wannan malami na hadisi Muhammad Nasiruddin a cikin littafin sa Sifatu Salatin Nabi ya kai karshe zuwa ga cewa lallai illiman na karatu a bayyane kai shiru idan kuma liman na karatu a boye kai ma ka karanta Fatiha din to wannan kan gaba ɗaya sun yadda indai liman na karatu a boye dole sai ka karanta Fatiha sabanin shine idan yana karatu a bayyane amma duk da haka wasu ba suka ce a'a mun yadda idan ana karanta Qur'ani ayi shiru amma kuma dole da ya fatiha kam sai ka karanta a sallah sai kai kokarin amfani da dama idan liman yayi shiru kai kuma kai amfani da wannan lokacin ka karanta misali idan liman yayi kabbara daga farko me yake yi ya kan dan yi shiru hadisin Abu Hurairah ko daga ƙarshe da Abu Hurairah ta mai sai yace yana karanta me ne Allahumma ba'id baini wa bain khataaya kama ba'adta bainal mashriq wal maghrib Allahumma nakini har zuwa ƙarshe suka ce a wannan lokacin tunda liman na shiru kai kuma sai ka karanta fatiha kafin ya fara nasa wasu ba san kai mutuka suka ce ko da can wajen karshen amin in ya dan yi shiru kafin ya dauko inda zai dora na sura gaba to kai ma sai ka karanta a lokacin to amma wannan ai sun dan sun takura da yawa ko ala ayati hal inda liman na karatu a boye ka karanta fatiha in liman na karatu a bayyane ka fahimci cewa dalilan wanda suka ce kai ma ka karanta fatiha sun fi karfi a wajen ka ka karanta ba laifi akwai magabata akan haka idan ka fahimci cewa a'a kai shiru kawai yafi liman ya isar maka to wannan ma insha Allah ta'ala akwai magabata akan haka sai ya zama mutum kun bai iya fatihar ba gaba daya tayewa yau ya musulunta kun ga ba lalle ya iya fatiha ba mu a wajejen mu muna samun irin wayannan zamu je mu samu mutum ya girma ya yi komai da yardan Allah kuma kaga ya kare musulunci a hannunku sai ku ce yau in zai yi sallah dole kawai la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi an yi zai iya kuwa an samu hadisi wani bawan Allah ya zo yana zuwa wajen manzon Allah sai yake ce shi fa gaba da Qur'ani da bashi wahala baya iya rike komai a cikin Al-Qur'ani ya ga yamar wani abin da zai rika sallah da shi annabi sai ya ce to kace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ba kawai ne amma yana da wayace manzon Allah wannan ai duk ne Allah ne ina nawa subhanallahi na Allah ne walhamdulillahi na Allah ne wala ilaha illa Allah na Allah ne wallahu akbar na Allah ne wala haula wala quwwata illa billah yace to ni kuma ina nawa ciki yace to kace Allahumma arhamni wa afini wa hadini warzuquni duk wayannan naka ne aiko Allahumma arhamni ya Allah kai mun rahama wa afini ka yafiye mu wa hadini ka shiryar da ni warzuquni ka azurta ni me rage kuma ai komai an samu ai sai annabi karantar da shi wannan to idan aka samu wanda aka rashin dace bai iya fatiha din ba daga farko idan rike fatiha za ta bashi wahala to sai ya fara da wannan din ana kuma kokarin koyan fatiha din da zaran an iya to sai a dawo kan fatiha din za a riga karantawa a kowace sallah insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya datar da mu to daga ce alhamdulillahi rabbil alamin lafazin alhamdu lafazi ne da ke nuna godiya da kuma yabo wa Allah subhanahu wa ta'ala hamdu aka samar alifun da lamun alhamdu suka ce listigradi jami'il mahamid wannan alifun da lamun suna dukkan wani irin godiya da za a yi gaba daya sun shiga cikin wannan alhamdu wanda ake yi wa Allah din nan shi kadansa kamar da aka ce wal asr innal insana wannan alifun da lamun na jikin al-insan yani duk wani dan adam ya shiga ciki gaba daya to shi ba irinsa ne wannan alifun da lamun din duk wani duk abin da za a yi na hamdala na Allah ne shi kadansa subhanahu wa ta'ala. Don haka suka ce lafazin alhamdu yana nuna as-sana'u ala Allah subhanahu wa ta'ala, as-sana'ul mutlaq, duk wani irin yabo da kake tunanin zaka yi amfani na yabo to na Allah ne subhanahu wa ta'ala. To sai suka ce wannan yabo din kuma ana yin sa ko godiya din ana yi wa Allah cikin abin da yake mai dadi, kuma ana yi wa Allah cikin abin da ba bai baka dadi ba. Haka ne yayi ko idan abu mai kyau ya faru da kai ko kayi addu'a Allah ya karba bukata ta biya, annabi ya ce kace mene, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Rike wayannan baka rika maimaita su idan abu ya faru, shine sunna fa. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, ka godiya kai wa Allah saboda bukata ta biya. To idan bukata bata biya ba, ba washe yace ko a bakin kura ai sai a gode wa Allah ko? To sai annabi ya ce kace alhamdulillahi ala kulli halin, alhamdulillahi ala kulli halin, in ka ji aka bukata bata biya ba kenan ba samu abin da ake so ba, dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah a kowane irin hali ma gaba daya, ko a bakin kuran ne sai a ce alhamdulillahi, in an yi sa'a daga cikin kuran sai a wuce aljanna, amma idan an yi butulci a bakin kuran a ya wuce wa jahannama kuma. To kowa ina sai an gode wa Allah kenan. Kaga lafazin alhamdu ana yi a lokacin da aka samu abin da ake so, ana yi a lokacin da ma aka samu abin da ba shi ake so ba. To wannan sai ya kawo su zuwa ga magana akan cewa me ya bambanta tsakanin alhamdu da ashukur. Alhamdu godiya, ashukur fa shi ma ya godiya ne ko? To ai suka ce alhamdu godiya da ake yi da baki, ashukur godiya da ake yi da gabobi, saboda Allah ce i'malu ali dauda shukran wa qalilan min ibadiy ash-shakur. I'malu, ku yi aiki ali daud, ya ku iyalan daud, yin hakan shukran shine godiya kenan. Ashe shukur ana yi ne daga bai, sai suka ce idan mun sake dubawa kuma ai ashukur din ana iya yi ma har yanzu ba daga bai din ba, koda da baki ma ana iya yi. Ka iya zuwa kai mun wani abu yanzu a larabci, sai ka lakance shukran jazita khairan, ina ma godiya tare da fatan kuma a saka ma da alkhairi. To sai suka ce idan muka duba lafazin ashukur ana yi da baki, ana yi da gabobi, kuma ana yi da zuciya. Allah ya ma wani abu ka ji dadi a ranka, ka ga girman Allah, ka ji yadda da wannan abin da Allah din ya ma, kana appreciating abun, wannan ma ashukur ne, wanda wannan kuma na faruwa. Barakallahu fikum. Kaga Allah ce wa in ta'azzana rabbukum, tunan lokacin da ubangijinku ya shelanta ya sanar aka yi kuwa cewa la in shakartum, idan har kun gode la azidannakum, Allah ce wallahi ni kuma zan kara muku, wa la in kafartum, idan kun yi butulci kun ki godiya kuma inna azabi la shadid, lalle azabata tana da tsanani. Yan Najeriya ya kamata su bita wannan waje sosai sosai. To kaga cewa da aka yi la in shakartum la azidannakum, godiya ake bukata a wajen bayan Allah. Godiyan nan ana yi da zuci, ana yi da baki, ana yi kuma da gabbai. To amma lafazin alhamdu kuma ana yi ne kawai da baki, ba a yi da gabobi. To sai suke ganin ashukur tafi fadi, wayancan wasu suka ce a'a alhamdu tafi fadi, amma wasu sai suka hada kawai suka ce abun mai sauki ne ta hanyar lura da abin da ake godiya da shi ashukur yafi, domin ana yi da zuci, ana yi da baki, ana yi kuma da gabobi. Kaga abinda ake godiya da su ashukur yafi fadi, amma abinda ake godiya domin sa alhamdu yafi. Domin idan wani abu ya faru da kai na bacin rai baka yin shukran, kakan yi hamdala ne. To sai zamo zaka iya gode wa Allah da alhamdu idan ka samu abinda kake so, zaka iya gode wa Allah da alhamdu idan ka samu abinda baka so. Zaka ta hanyar lura da abinda ake godiya don shi alhamdu ya fi fadi, ta hanyar lura da abinda kuma ake godiya da shi ashukur ya fi. Na'am. Eh, kai daidai. Ar-Rahmanur Rahim da muka yi a wancan sati a cikin bismillah. A cikin bismillah ne. Abin da nake faɗa yanzu ina gaban faɗe shi wancan satin ba. Wancan bismillahir rahmanir rahim ne. Yau kuma mun shiga alhamdulillahi rabbil alamin. Eh, ina tsammanin haka ne insha Allah. Barakallahu fikum. Eh, mulahazar tana nuna mutum yana bibiyan abin da ake yi kenan. Yana da kyau haka, eh. Allah ya saka da alheri. Don haka sai suka ce ashukur tafi faɗi ta hanyar lura da abin da ake godiya da shi, alhamdu kuma ya yi faɗi ta hanyar lura da abin da ake godiya dominsa. wannan aka na faɗa ko to shi wannan alhamdun sai aka ce lillahi na Allah ne shi kadansa waye Allah nan rabbil alamina ubangijin talikai to wannan godiya na alhamdu babban malami na zamani sahibu adwa'il bayan Muhammad al-Amin al-Mukhtar al-Shanqiti sai yake cewa lam yadhkurillah kuna lihamdihi ko lilhamdi zarfan zamaniyan wala makaniyan walakin zakarahu fi makanin akhar Allah subhanahu wata'ala anan yace a gode masa amma bai fadi zarfu na godiyan ba mun san zarfu ko abun larabci akwai zarfu makan da kuma zarf zaman an ce zarful makan wurin da ake yin abu idan an ce zarful zaman lokacin da ake yi idan mun ce lokaci ko da safe ko da rana ko ayi sati guda ana yi ko wuni daya ko da daddare ko shekara guda duk wannan zaman ne ko sannan idan kuma an ce zarful makan wurin da abun ke faruwa a gida a masallaci a kasuwa a duniya a lahira a ina da sauransu sai to ana an ce a gode wa Allah amma a ina za a yi godiyan kuma yaushe za a yi godiyan ba faɗa a wannan wajen ba amma a wasu wajeje kuma za mu ga Allah ya faɗa walahul hamdu fil ula wal akhira na Allah ne yabo da godiya a duniya da kuma lahira wannan wani zarfu ne yake nan zaman ko wurin godiyan a duniya wurin godiyan a lahira kaga ko ina sai an gode wa Allah kenan duniya da lahira gaba daya sannan kuma walahul hamdu fis samawati wa fil ardi wa ashiyan wa hina tudhhirun walahul hamdu fis samawati na Allah ne godiya a cikin sammai kaga wurin aka fada wa fil ardi haka nan ma a cikin kasa wa ashiyan da yammaci wa hina tudhhirun da lokacin da kuke yin azhar kaga shekenan ana gode wa Allah a duniya ana gode wa Allah a lahira sannan kuma ana gode wa Allah a sama ana gode wa Allah a kasa Allah ya sa mu a cikin masu masa godiya din to idan muka duba Qur'ani zamu ga ya ambaci alhamdu a wajeje da yawa zamu samu ka dan
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan
حسبك
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض
جيد بارك الله فيك بايان الحمد لله رب العالمين sakata alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah wanda ya halicci samai da kasa waja'ala adh-dhulumat wan nur ya kuma sanya haske da duhu ko duhu da haske kaga yanzu anan Allah ya cancanci yabo da godiya saboda halittin da ya wasa samai da kasa ko bai cancanta ba ya cancanta a wani wajen ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba yabo da godiya su tabbata ga Allah wanda ya saukar akan bawansa alkitab shine alqur'ani walam yaj'al lahu iwaja ba karkata kuma a cikin qur'anin bai sanya mara karkata ba wanda ya saukar da wannan littafi akan bawa ya cancanci godiya ko bai cancanta ba ya cancanta alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah idan da an ce an halicci samai da kasa wani ya iya tunanin ai an kufo daga wani waje sai ce fatir shi ya fara kirkira ba tare da ya gani a wajen kowa ba kirkiran halittar samai da kasa wanda ya wannan ya cancanci gode masa a yau idan ka kware a technology kai kirkiro wani abu za ka rubuta duniya ta documenting to Allah bai gani a wajen kowa ba shi ya fara kirkira din bai gairi amadin tarauna ha kuma ba fila amma akwai ba kwa ganin sa a wata fasara din ba za a gani ba kuma to kaga Allah dai wannan ya cancanci gode masa to ai abun ya kai ma idan an shiga aljanna ma sai an gode wa Allah alhamdulillahi alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
kaga an samu shari'a an gode wa Allah saboda shari'ar da aka samu karka yadda Allah ya shari'ar da kai baka gode masa wallahi idan kana lura da wasu abubuwa sai kaga wasu ibada da ake yi ba ma arna ba a cikin mu musulman idan kaga wasu abubuwa ya kamata a ce wani dalibin wata ran ya je ya samu malam da girmamawa da mutuntawa ya ce akramaka Allahu ne kan anya wannan abun ko annabi yayi ya kamata haka amma babu saboda Allah bai shiryar da shi ba bai gane ba sai kaga abun a fili amma wallahi shi Allah bai ga daman ya gani ba a zo ayi ta tsalle ayi ta ihu ayi ta hayaniya ba tarbiya ba ladabi amma hakan ibada ake yi wallahi a hankalce kawai ya kamata wata ran wani ya tashi zai samu malaci aka rabaka Allah an ya kazan nan kaza amma bai samu wannan shiryan ba to mu ma da ba za mu shiryu ba da Allah bai shiryar da mu ba Allah ka kare shiryar da mu ya Allah mun gode da shiryar da kai mana alhamdulillah din nan idan an shiga aljanna duk wata bakin ciki wani bakin ciki ko an gaba alhamdulillah alladhi adhaba annal hazan mun gode wa Allah wanda ya tabbata ya tafiyar mana da dukkan wani bakin ciki da bacin rai gaba daya kaga sai zamu ashkur banan yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala ai idan mun duba a duniya din wasu bayan Allah Allah ya musu falala ya musu ni'ima ya musu rahama kuma sun gode masa daga cikin akwai annabi Sulaiman ko wala kada taina
ولقد آتينا
داود وسليمان
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي هدانا
فضلنا على
كثير وقال الحمد لله ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله
الذي فضلنا على كثير kaga nan Allah da kansa yake cewa ya ba da Dawud da Sulaiman ilimi duk wanda Allah ya ce ya bashi ka san mai abun ne eh mai abun ne wallahi idan shugaban kasa ya ce mun ba da wani kudi ba irin wanda chairman ya ce mun bashi kudi bane ba daya bane to Allah da kansa yace ya bashi ilimi ya ba su ilimi amma me suka masa alhamdulillah alladhi muna godiya wa Allah ta'ala wanda ya fifita mu akan dewa daga cikin bayansa ashe akwai wanda ba su ilimi ba kenan to idan Allah ya baka ilimi ko na me ka gode masa ina daga cikin alaman godiya ka fada da baki kuma ayyukanka su nuna cewa kana godiya din eh in an baka ilimi ka gode wa Allah godiya din nan yana nan da fadi lalle za a yi ta yi ba dare ba rana za a yi a duniya kuma za a yi a lahira fatan mu Allah ta'ala ya kara tabbatar da mu a cikin masu gode masa ina ga har karshe idan an shiga aljannan ma ai wataral malaikata hafina min ka karshe su ma dawa hun fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum ay dawa salamu akhir dawahum aga an kare kenan komai an samu karshen addu'a alhamdulillah bukata ta gama biya kenan komai ya tafi daidai dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah sai mu rufe da abinda Allah ya rufe a cikin wata sura duk da akwai sojeje da yawa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi to muna godiya wa Allah subhanahu wataala Allah ya kara samu a cikin masu gode masa to dukkan godiya muna yi ne wa Allah subhanahu wataala waye Allah nan rabbil alamina shine ubangijin alalamina to suka yi ta maganganu akan menene alalamina ko mu kawo ko mu takaita abin mu idan aka ce rabbil alamina na farko lafazin ar-rabb yana daukan ma'anan ubangiji yana daukan ma'anan kuma ubangida amma yana daukan ma'anan kuma mai reno to idan aka ce ar-rabb kawai aka yi shiru ana nufin ubangiji amma idan ana so a jingina shi zuwa ga wani to dole za a yi idafa din sa sai ce irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qattana aydiyahunna ya faru a cikin surat yusuf ko ce koma zuwa ga ubangijinka bi ma'ana ubangidanka ake nufi ka tambaye shi labarin matan nan da suka yanke hannunsu lokacin da aka zo za a cire shi a gidan kasu kaga anan an yi amfani da rabbuka sai aka hada da kafin din an san ba zuwa ga Allah wancan ake nufi ba ko wancan ubangidan za a je a tambaya game da matan da suka yanke hannu me labarin su kuma hakan aka yi Allah kuma bai ce an yi kuskure ba kenan ana iya kiran shugaba sayyid da matsayin rabbu amma a jiki da
allati huwa bi baytiha an nafsihi wa wallaqati al-abawa wa qalat hayta lak qala ma'ad Allah inna rabbi
innahu rabbi ahsana matwaya
innahu la yuflihu adh-dhalimun
jayyid barakallahu fik yace innahu rabbi ubangiji na ahsana matwaya to anan adan kai magana guda biyu waye kyautata masa masauki ubangijinsa Allah ko kuma ubangidansa wannan shi yasa ban kawo wannan sai na tafi wancan kai tsaye domin shi ina da farin ne bakto wancan ne to amma wannan tafsiri ta biyu ubangidansa shi ya kyautata mar masauki ya bashi kulawa na musamman a can din kuma aka ce koma zuwa ga ubangidan naka to sannan ar-rabb yana daukan malamin tarbiya ko kada ku ce wa mutane ko alloli ne saboda abinda kuke karantar da mutane walakin ulu ko kunu ne rabbaniyina bima kuntum ta'allamuna alkitaba bima kuntum tadrusuna ku zamo rabbaniyin sune malaman tarbiyya wanda suna karantarwa kuma a cikin karatun akwai tarbiyya babban abin da suke nuna wa mutane girman Allah subhanahu wataala asa ko wanda yazo karantarwa zai taba barazana da kansa in an taba mu zamu yi kaza in kaza yayi kaza zamu yi kaza kullun nuna muku shi waye yake yi to malamin tarbiyya yana nuna muku Allah ne so yake ku ji tsoron Allah ku ga girman Allah ku daraja Allah ku daraja ka duk abin da yazo daga Allah kun ji kun gane kun yarda in ba daga Allah yazo ba bai da kima a wajen ku to malamin tarbiyya kenan sannan ana ganin alamun a cikin ayyukansa Allah ya samu a cikin irin wayannan uno rabbaniyina to amma idan an ce ar-rabbu ana aka ce rabbul alamina ubangijin ala alamina jam'un alamina ala da fataha wala ban ce alimina me kenan malamai ala alamina me kenan talikai wasu sai suka ce alam yana nufin aljanu da mutane kawai aljanu da mutane kawai saboda aya ta nuna cewa an aiko annabi ne zuwa ga aljanu da mutane wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahamawa al alamina me al alamina annabi ce bu istu ila saqalaini an aiko da zuwa ga masu nauyin nan guda biyu al jinn wal insu sai suka ce anan al alamina nufin mutane da aljanu ne kawai wasu kuma suka ce a'a al alam yana daukan mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye to amma duk wannan idan mun yi ta tafiya kawai za mu yi ta shan wahala da wannan sabani da bayanai maganganun suna da yawa idan mun shigo cikin alqur'ani Allah ya yi bayanin rabbul alamina suratul shu'ara qala fir'aun wa ma
qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma
barakallahu kun ga an yi ta maimaita rabbu rabbu anan ko to idan mun nan koma da baya ba don kar karatun ya tsawo ba lokacin da aka aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna aka ce ka je ka ce masa ku manzanni ne daga ubangijin talakai to da aka tafi sai yake goranta wa annabi Musa alam nu rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal yace shin ba mu raine ka anan ba shekaru masu yawa tun kana dan karami ka zauna a wajen mu lokaci mai tsawo ka aikata abin da ka aikata na ta'addanci sannan ka gudu kai kana ma daga cikin kafurai wai Fir'auna ya ga wannan Musa to idan kun lura kisa annabi Musa da Fir'auna ko wani abin da ya kamata mutun ya lura ba a samu mai taurin kai a duniya irin Fir'auna ba tunda yace shine rabbu kuma la'ala sai aka aika masa da annabi kuma mai zafin rai kuma mai karfi sai zama duk inda akai karon zaka ga manya ne suke karon sai dai wannan nayi da wahayin Allah wannan nayi da wahayin shedan to dai goranta masa wannan sai ya ce fa'altuha idan wa ana min ad-dallin na aikata wannan abun da ka faɗa gaba daya amma lokacin ina cikin batattu ne fa habali rabbi hukman waj'alni min al-mursalin sai ubangiji na kuma yi mun baiwa yi mun kyauta da hukunci sannan ya sa ni a cikin manzanni kaga yanzu ya bashi amsa na hankali sai ya dawo zai raddi kuma yace wa tilka ni'matu tamunnuha alayya yanzu wannan wata ni'ima ce da har zaka goranta mu an abbatta bani isra'il bayan ka riga ka bautar da bano isra'il kuma sune zuriyar mu kaga ya fara bada amsa in kana tunanin ka mun wani abu abinda kai mana na ta'addanci yafi abinda kai mun da kace goranta mu a yanzu to Fir'auna sai ya dawo cikin taitayensa sai ya ce to wa ma rabbul alamin waye ubangijin talakai din sai ne Musa ce rabbus samawati wal ardi wa ma shine farko rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinina shi ubangijin talikan nan rabbul alamina shine rabbus samawati wal ardi ubangijin samai da kasa wa ma bainahuma amma in kuntum muqinina in dai kuna da imani ne yakini Fir'auna yana da wannan imanin qala liman halahu ala tastami'un Fir'auna sai ya kalli mutanen sa ku ji shi ku ji abin da yake faɗa ba za ku saurare shi ba annabi Musa maganar ta masa ciwo sai ya ce in baka gane ba rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalina shine ubangijin ku shine ubangijin ubanninku na farko magaran Fir'auna zai ƙara ɓaci kuwa sai ya ce inna rasulakum allazi ursila ilaykum ya gane yace wannan ubangiji ai wannan manzon da aka aika muku da mahukaci ne annabi Musa ya hakura sai yace a rabbul mashriqi wa ma bayn rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qiluna in dai kuna da hankali yace dai mahukaci ko to in dai kuna da hankali shine ubangiji mafitar rana da mafadanta duk shine rabbul alamin na ake ta bayani to kaga daga nan kuma Fir'auna sai ga abun bakanta sai ya koma fada lain ittakhasta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin in ka riki wani Allah abin bauta wanda ba ni ba to zan sanya ka daga cikin yan gidan kaso aka koma prison to yanzu me ya faru kuma annabi Musa tun da ya ga yanzu ba maganan debate ake da dalilai ba yanzu karfin mulki za a nuna masa to bari ya danka wani hujja da audience din za su gane me ake ciki sai ce to a wallahi ta kuma shay'in mubin shin manzo ma da wani abu ne bayyananne wanda zai nuna ma daga wajen Allah nake ba yace fati bihi in kunta mina sadiqin zo da shi wannan abun naka inda gaske kake yi annabi Musa ya jefar da sanda ta zama maciji ya sa hannu a hamata ya fito ya zama total light ko mu tafi har mu je karshe sai aka ce ai wannan sihiri ne mu ma zamu zo ba da masu sihiri irin sa a sa mana rana aka sa rana mu ce ranar sallah kowa yayi wanka yawmuz zinati kuma wa an yi husharan nasu buha a tare mutane da hanti kowa ya fito lokacin ba wanda za a bari kowa ya zo kallo shikenan ko aka taru shikenan sai ga sunan sun koma sun tattauna bokaye da suka dawo suka samu annabi Musa wa zai fara jefawa kai ko mu yace ku jefa suka jefar sai ga sunan kaza yayi kaza kan annabi Musa ya dan tsorata ko sai Allah ya cire masa wannan tsoron aka ce jefar da naka yana jefarwa me ya faru fa idha hiya talqafu ma yafikun sai tana lome nasun gaba da tana hadewa tana hadewa su wayannan a lokacin me suka yi sai suka fada suka yi sujjara suka ce amanna bi rabbil Allah ya shirye da su sun gane sun gane Fir'auna ba rabbul alamin bane ga rabbul alamin bari su ƙara maimaitawa ya tabbatar ba shi bane rabbi haruna ba kai din ba mun yi imani da ubangijin talikai ba kai ba rabbi musa wa harun ubangijin musa da haruna amma Fir'auna da Allah bai ga daman shiryar da shi ba duk da ya hakura ne innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr shine babban ku wanda yake koyar da ku sihiri ai gashi yanzu zan fodi shin dinku in yanke hannu da kafa min khilakin kafa dama hannun haguna ko hannun dama kafar haguna haka zan yi wa usallibannakum ajma'in za a yi hangin dinku duwa tsire ku to tunda sun gane waye rabbul alamin sun ji gabar jin tsoron fir'auna suka ce la ghair ba cuta ba matsala yi abin da za ka yi inna amanna bi rabbina a inna ila rabbina suka ce lalle mu kan zamu koma ne zuwa ga ubangijinmu yanzu ba ubangijinmu Musa da Haruna bane har da mu ma mun shiga ciki zamu koma zuwa gare shi to daga nan again ya saki hakura ne sai suka nuna ko ba tsoro din ga dalilin da ya sa muka imani inna amanna bi rabbina lalle mun yi imani da ubangijinmu saboda me liyaghfir lana khatayana don ya gafarta mana kurakuranmu wa ma akrahatana alaihi min as-sihr ya kuma gafarta mana abinda ka tilasta mu akai na sihiri din nan kun ga sun gane waye ubangiji kenan sun gane wancan fankololo ne to yanzu idan ka ga dan siyasa yana ma barazana in ba kuma kada kaza ba za mu yi kaza in ba kai kaza ba ba za mu baka kaza ba wallahi baka gane rabbul alamin bane amma bokayen fir'auna suka gane sun san mulki tsira da me baya hannun fir'auna suka ce faqdi ma anta qadin duk abinda zaka yi kaje kai inna ma taqdi hadhihi alhayatad dunya duk abinda zaka yi duniya za a kare mu ko mun yi imani da wa da ubangijinmu dan ya gafarta mana kurakuranmu da abin da ka tilasta mu akai na sihiri to kaga yanzu anan zamu dauki darussa suna da yawa amma tunda ba a wajen muke ba yana da kyau mu gane waye rabbul alamin da kyau shine mai azittawa shine mai talautawa shine mai bada mulki ba wanda yake so a lokacin da yake so shine mai kwacewa kuma a hannun wanda yake so zamu baka zamu ma kaza a haba ƙarya kuke wallahi wallahi ba za ku iya bani ba za ku hana ni wallahi ba za ku iya ba amma idan Allah ya ga dama ka zama sanadin alkhairi sai a dama da kai a samu alkhairi don ka samu lada idan Allah ya ga dama ka zama sanadin sharri sai a dama da kai abin ya zama bai yi ba dama Allah ya rubuta ba zai ba don ka samu zunubi ya zama ma matsala a lahira to sanadin yake ka zama sanadin alkhairi ko sharri karka yadda ka zama wani sharri kai ko garin zama da alkhairi amma duk abin da ke faruwa na gudana ne akan tsarin rabbul alamin da ka rabbul alamin nan shine wane rabbus samawati wal ardi wama bainahuma ubangijin samai da kasai da abin da ke tsakanin su kaga ai ba maganan a cirewa ba ko komai na wannan wajen ne ai samai da kasai din da kuma abin da ke tsakanin su kuma shine ubangijin su Fir'auna da iyayen su ma na farko gaba daya kuma shine ubangijin mafitar rana da mafadanta annabi Ibrahim ma da suka danyi karo da wancan da marudu ai ya ga masa irin haka ubangiji na yana fito da rana daga mafadanta ta fadi kuma in ka isa ka fito da ita ta nan ta yamma ya iya yayi hakan ne fa buhitan ladhi kafar shi ma fir'aunin kaga abin da yake nan. Don haka rabbul alamina shine ubangijin kowa gaba daya, sai mu dauki al'alam kawai na nufin duk halittu gaba daya. Komi da ka gani halitta ne na Allah, to komi kuma Allah shine ubangijin sa, shi ke rainon sa, yana gudana ne kuma da yaddar sa. To da aka je kaga Allah subhanahu wata'ala sai ke kara tabbatar da marfa duk wani abin da ake samu na sakamako a wajen sa ake samu. Don haka idan annabawa sun zo sai kana cewa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin, ba na tambayan ku lada, lada na yana wajen rabbul alamina, shine zai bani lada na. To muna fatan duk abin da muke yi, muna fatan Allah ya bamu ikon neman lada a wajen sa, muna fatan kuma Allah ya bamu ladan, Allah ya nawaye mizaninmu, Allah kar ka bar mu mu nema a wajen wanda bai da shi, Allah kai ne mai shi, Allah ka bamu ikon nema a wajenka, Allah kuma ka bamu idan mun yi kuskure Allah subhanahu wataala ka gafarta mana insha Allah. Za mu takaita anan idan Allah ya kai mu sati na gaba, sai mu cigaba daga yanda muka tsaya. Da fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da dukkan abin da muke faɗa muke saurara na alkhairi, kurakurai Allah subhanahu wataala ya gafarta mana, Allah ya nawaye mizaninmu da dukkan ayyukanmu na alkhairi wanda suka asasa irin wayannan ayyuka na alkhairi a duk inda suke rayayyun su ko matattun su, Allah subhanahu wataala ya ji kansu ya gafarta musu, ko mu ma Allah ya kyautata karshen mu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu